sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shirin namu na dare yau Lahadi 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan mun ji halin da duniya ta wuni, Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin Kallabi, kuma a wannan makon shirin zai dora akan hira da kallabin makon malama Sini da kuma nazari akan cin zarafin mata a gidajen aure da kuma dalilan da ke janyo mutuwar jarirai a ciki. To kafin mu kai ga gabatar da wannan shiri, yanzu ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban kasar Saliyo Julius Maada Bio ya ayyana dokar ta baci a fadin kasar a yau Lahadi, bayan da wasu ƴan bandiga suka kai hari a babban barikin sojoji kuma mafi girma a babban birnin kasar Afirka ta Yamman, lamarin da ya haifar da fargabar rushewar doka da oda a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarin juyin mulki a yankin. ƴan bandigar da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ɗakin da ake ajiye makaman sojoji da ke barikin Wilberforce da ke Freetown babban birnin kasar da sanyin safiyar yau. Biyo yana faɗa a wata sadarwa da aka wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a baya. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun fatattake su kuma an samu kwanciyar hankali. Yayin da haɗin gwiwar rundunar tsaronmu ke ci gaba da kawar da raguwar 'yan ta'addan da suka tserin, an kafa dokar hana fita a faɗin ƙasar kuma ana ƙarfafawa 'yan ƙasar gwiwa da su zauna a gida, in ji shi. Ma'aikatar yaɗa labarai da ilimi ta ƙasar ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa gwamnati da jami'an tsaro na nan na ɗaukan mataki a kan lamarin. Kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba a kan 'yan bandigar da kuma dalilin kai harin. Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. Sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta. Jami'an tsaro na nan na tantance sunayen, kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar, a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata. A halin da ake ciki, ma'aikatar kiwon lafiyar Falasɗinu ta faɗa a yau Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falasɗinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin Jordan. Hamas ta sako mutane 17 da ta yi garkuwa da su da yammacin jiya Asabar, 13 'yan ƙasar Isra'ila da 'yan ƙasar Thailand guda 4. Jim kaɗan bayan haka da sanyin safiyar yau Lahadi, Isra'ila ta sako fursunodin Falasɗinawa 39. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan Ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da Rasha ke yi na nuna cewa da alamar Rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun Baltic na Kaliningrad. Ɗauke wannan na'urar daga yankin Kaliningrad, wanda ƙasashe mambobin NATO ke kewaye da shi a ɓangarori uku, yana nuna yadda yakin ya gajiyar da wasu muhimman makaman Rasha na zamani. Jiya Asabar ce ranar tunawa da Holodomor a Ukraine, wani lokaci da 'yan Ukraine ke tunawa da yunwar da ta kashe miliyoyin mutane a shekarun 1930 saboda manufofin Soviet. Kalmar Holodomor, wanda ke nufin mutuwar yunwa a cikin harshen Ukraine, tana cikin manufofin Joseph Stalin na ganganci, inda 'yan Ukraine tare da kasashe fiye da 30 suke kallon wannan lamari a matsayin kisan kare dangi, amma Moscow tana musanta hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙaruwar kiraye-kiraye ga ƙasashen duniya da su yi la'akari da hanyoyi da dama da ɗumamar yanayi ke shafar lafiyar bil'adama ya tallatar da ranar farko da aka keɓe a kan batun a tattaunawar sauyin yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya wadda za a fara a mako mai zuwa. Matsanancin zafi, gurɓatar iska da ƙaruwar yaɗuwar cututtuka masu saurin kisa na daga cikin dalilan da ya sa Hukumar Lafiya ta Duniya ta kira sauyin yanayi a matsayin babbar barazana ga lafiyar ɗan adam. Dole ne a taƙaita ɗumamar yanayi kan yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris na digiris 1.5 na ma'aunin Celsius don kawar da bala'in kiwon lafiya da kuma hana miliyoyin mace-mace masu alaƙa da sauyin yanayi, a cewar WHO. Duk da haka, a ƙarƙashin shirye-shiryen rage hayaƙi mai guba a ƙasa a yanzu, duniya na kan hanya da za ta yi zafi zuwa degrees 2.9 na ma'aunin Celsius a wannan karnin, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan mako.
Da Babu Yakubu Kiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinmu na gaba.
Ina sha'awar zama malama, ban taba shakkan malanta da ina yi ba, kuma ina jin dadi. Ba wai yana da kudi ba, babu kudi, amma gaskiya ina jin dadin aikin da na yi. Kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Dorawa a hirar da muka fara da kallabinmu ta mako, Malama Sini, za mu kuma dora a kan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure. A fannin kiwon lafiya kuma, mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja, ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewar aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi. Muna da kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA, inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada, an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sai ku yi hakuri, mu ma da hakuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ƴata mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru, don iyaye sun ce sun yi zama da hakuri, har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. Amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka, a rasa rai, a ba mu iyaye hakuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da inda za bi, na dai san dai ana sulhu. Wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken. Amma ke kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na ƴaƴanki. Hukumomi na nan, za ki iya zuwa police station, za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata. ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta dauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna mamatan shi, hukuma ta dauki mataki mai zafi. Domin in ta dauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi aka yi certain example da mutum daya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna mamace kar ta yi shiru ta fita ta fada, domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka bane zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan fadakarwa. A bude baki ayi magana, shiru bai zai taimaka ba. Idan har baki fadi ba, ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki, sai kin fita kin ce ga damuwanki. Sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo. Abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba. Sam, amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado. Ina mai kira ne da babban murya, a duk mace da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata, kar ta yi shiru, sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice, ta zo ta kawo kukanta ko alabar shi in Allah ya za ta samu taimako. Sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai, su ta fadakarwa a coci. Musguna ma ƴata mace ba shi da kyau, domin karfin ƴata mace da namiji dai ba daidai bane. Zaka iya garin zuciya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba, garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri, rai ya tafi. An shayin haka a taimaka limamin addini, a taimaka ana fadakarwa. Sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci, domin kowa mace ce ta haife shi. Ya kamata a taimaka a kare mata, sannan kuma a kwace masa yanci.
Tama da lama su saurari shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. To bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da daukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya, inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa, musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka.
Muna tare da Metron Binta Muhammad, wacce take rice shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ɗa yanzu babu rai, wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa sai a samu yaro ya rasu, wato tun yaro na ciki ɗan ya rasu. Me ke kawo haka, menene abubuwan da ya kamata a yi, menene mataki ya kamata a bi, duk za mu ji daga bakin ita Metron Binta Muhammad. Barka da zuwa.
Barka da dai.
Me ke haifar da haihuwar ɗa fara?
Ɗa ya mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare. Muna iya cewa mu a nan a gefenmu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai, wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara. Idan ya mutu a lokacin nan a ciki, ta yadda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai, shi ne muke ce mai wannan stillbirth.
Wato haihuwan ɗa
ya fito ba rai.
Za mu iya cewa nan daga wata bakwai zuwa wata tara in za a haifa ɗa ba rai?
Ya fito ba rai. In ya mutu a ciki ko lokacin da ake naƙuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai, ba alamar rayuwa, ba alamar rai, shi ne muke ce mai wannan stillbirth. Mu a nan gefen mu kuma kwani 28 wato wata bakwai, saboda ƙasa da nan muna ce mishi ɓari ne.
To yake Metron, kowane ci da aka ɗauka fatan mai shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a ganci a duniya. To amma kuma aka samu wannan matsalan, za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato ɗan da take ɗauke da shi ko ƴar da take ɗauke da shi ya mutu a cikin ciki?
Akwai abubuwa da ke kawo mace-macen ɗa a cikin ciki kafin lokacin haihuwa, bayan wata bakwai ne kamar yadda na ce niki, kafin a haife shi ko lokacin da ake naƙuda kafin da ya zo duniya. Yana iya zama kila uwar ba ta da isasshen jini a ciki, ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma ya yi sa ya kashe da aci
ta zabun cizon sa
warai da gaske malaria musamman in yayi zafi shi yasa an suka zo awo suna zo awo mukan ba su rigakafin malaria nan saboda mu ba mu san samu ciwon balantana har ya zo yi musu illa ko ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi insha a gaban mu shi na rigakafin malaria mu ba ta ruwa mu ba ta riko ruwan shanki a gaban mu ba ta hadi shi ma kaida shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai kwayoyin da za ta sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta na iya kawo ko tebari inda kai wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ne a iya kawo ta shiga na'ura lokaci bai yi ba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne ko take samun abin da ke cikinta suna yana samu shi ma ya rayu to idan ita kanta bai ishe shi ba ya za ya je wurin ta ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ciwon sanyi yana iya kashe dashi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga pre-eclampsia, severe pre-eclampsia zuwa eclampsia
wato jijiga
ne kawai ko jijiga eh in ya shi hawan jini na in yayi yawa ne yayi yawa shine yake kai ga ta fara jijiga wanda muke ce ma eclampsia so yana iya kashe abin da ke cikin ta shi ma ko kuma shi dan yana cikin cikin shi sai yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki ta cibiyar nan tana da wani tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya yazo ya shake shi
to ya race wuya
ya race wuya shi ya wato yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda aka zo haihuwa shi yasa kiga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na da wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiya saboda ya ci gaba da shake shi sai ai ya fito ba shi da rai
to wato har an kai wata tsaron da ya
eh
amma kuma saboda wannan abin da
yake tana da
muna kuma da an fitowa shi ma yana ja
yawa
zai iya shaki
da wannan mai zai iya rasa ran shi shi da suke ga ya fito ba rai to shi yasa ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba shi da tana da wuya ko bata nade ba in tana da sai mu ji wanda ta yi sako sako inda za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutu ya ta ciki ta saki wuya daga wai ko kuwa mu sa abu mu kama mu yanka
shi yana da
mu raba eh saboda shi ta shiga bada shake shi wurin fito wannan yana iya rasa ran shi ko kuma ita shi biyan saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya ta zo ce kulli ta form in mouth wato ta kulli
eh
idan ta kulli nan shi ma kin yanka kulli ai ta hannun yake samu iska oxygen da jini daga wurin uwar shi yazo ya ba shi ma a cikin shi to ai kulli ne sai tana yana ragewa sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ce ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna cin placenta ko wanne wuri sa yadda suke faɗan suke kenan da wasu na ca uwa wasu na ca mabiya idan ta fara ɓamɓarowa daga jikin inda ya mahaifa boom uterus in ta fara ɓamɓarowa daga ciki a lokacin da take ya fara nakuda ko ko ana nakuda ta fara ɓamɓarowa ta fara separating daga cikin uterus
din ita
inda ya
mahaifa
din to kin ga ai akwai kasawa na zu na samun jini isasshen jini zuwa ga dan daga uwa zuwa ga dan an samu dan sai ku ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba ne
cikin kwanaki ko ko dai ranar da za a haifi yaron abin zai iya faruwa
ai da zaran jinin ne ya fara zuwa zaran jinin ne ya balle ya fara zuwa ina iya yiwa in ta wannan ne uwa ce ta fara jitaci ta fara barewa daga cikin mahaifa to shi ne suna an samu tseko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bit hanyar jini da zai samu yaro shi ma ya samu ya rayu a ciki in bai samu akwai matsala ina iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana nakuna naka samu wannan ina iya kashe shi shi yasa da zaran an ga wannan sai aka duba aka gani ke fara to shi yasa idan da zaran alƙa muka ga mace mai juna biyu da zaran ta fara da nan jini matsala ne maza maza ana sa a ɗauki mataki a kanta
Madalla kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Simi Simji Gwashewe wata malamar makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu
haifi. To amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirin digirgir. Amma me ya baki sha'awan shiga malanta kasancewa a Najeriya kin ga yanda malamai ma ba a ba su wani daraja da sauransu me ya baki sha'awan cewa ke ki zama malama?
A lokacin da mu yara muna wasa in na gan kullum muna wasa da masu yi dafa tuwo da gongoma tuwo din fa kasa ne fa ko muna ta wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni ne zan doka itace a hannu in bi ma gawayi ni madan silin ko ni ma wani paper cardboard ina koya musu
tunkira yariya ke dai malama
ina sha'awan zama malama ban taba shakkan malanta da ina yi ba kuma ina jin dadi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin dadin aikin da na yi so da yawa da an kira ni je yi aiki a nan post authority in je nan jitan but na kullun san tambaya in ba makaranta ba zan je in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8 yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da ina jin dadin ina sha'awan aikin na as malama da su so abun da ya karasa na ji dadin wannan zan ce kiran Allah ne domin koyaswa ma yara ba mai sauki bane balle yanzu da ne da zaka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu yayi karatu amma yanzu da dokan child right law the teacher be kamata a gan wani da blala a hannu wai zaka mare yaro ko ka so ya zama da dan wuya sosai koyeswa yaran yanzu ba kaman yaran da bane in ka ce mai yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka bane amma duk da haka aikin malanta aikin da ina sha'awan shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har Allah ya zo kira ni
to Allah ya sa yaya kike hada karatu aikin malanta aikin kula da yara marayu aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida ya kike hadawa
zan ce ba ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci domin a ta karfi na bazan iya ba a ta iyawa na ma bazan iya ba a sani wa na ma bazan iya ba but sai ta gurin Allah domin na sa zuciya an ce duk abin da ka sa zuciyanka zaka yi zaka iya yi kuma kan da na fada da zu kira ne gare ga Allah in yi abubuwan da ina yi ba ka ba bazan iya ba akwai abubuwa da yawa da bana yi da sauran za su iya su yi kaman so da yawa ba za ki gani a gurin su buki ba domin ina je bazan iya yi abubuwan da ina yi ba so dole ne in hankura wayan su abubuwa da zan so in yi kaman sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su buki but ba so da yawa kaman sauran then kaman ranan sat juma ranan sati ranan ladi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi sumiya duka in samu in aje wani lokaci babu wutan lantarki balle kice zaki sa su miya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa ni makayan miya na sai in gaggara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda mene kayan miya koda barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so that koda na dawo koda cikin awa daya na riga na hada girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove balle yanzu na wani na gawayin nan yana tafiya da su wahala din shi ne a fara wuta din so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada binci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma Ubangiji ya bani mai gida ne.
Amma abin da nake so in tambaya kenan, mai gida ya baki goyon baya kenan?
Ya bani goyon baya sosai, yana da ganewa, domin in ba mai ganewa ba zai yarda yi abubuwan da na yi ba. So da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi na ko nawa ne, amma ya gaya mu in kin karba albashi ki siya abubuwan da zaki lura da kanki. Soran ko kin so ki yi yana aikin da kina yi na amkije ki yi. To su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan, kaman saloon da kuma gurin dinki, simji stitches, hair and nails, duk riban da ina samu a gurin duka ina azza a cikin aikin da ina yi. Kuma ina sayar da Oriflame, ni brand partner ne, wato consultant kenan da Oriflame beauty products. Ina sayar da kayana, riban da na yi ko kuma kudin da Oriflame suka biya mu a wata a wata, in kai aiki sosai nan biya duk na sa a cikin aikin da ina yi. So goyon bayan da na samu daga migida kuma bai saya haka ba, a kulla yome kullun kowanda wata zai ki gan ya dan tura kudi a asusu na yaran Sinji Girl Child Empowerment Initiative, don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata. Da mun zo mun bude orphanage yaran 20 ne, yan mata 20 ne tare da mu a cikin gida, kuma bai da sauki, ga binci, ga kudin makarantar su, ga takardu, ga uniform, ga suturan su kawai na gida da kuma na fita, kuma ga maganin yaro yayi ciwo. So bai da sauki, ga kudin haya na gida din ma, don gidan haya ne. So da yawa yana bani goyon baya sosai. So da yawa zai ce kin gani ki yi haka, ki yi haka, ki yi haka. Ina bi shawaran so da yawa ina cin nasara, ko da yake ba kullun ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba, amma gaskiya yana bani goyon baya. Da na fara makaranta master's degree, na ce miki da na san da na yi aiki na ji na karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan. So da na tafi master's degree sai ya ce kina ta magana makaranta, kin ce kin samu kuma kaman kin fara tafiya baki yi tambayan kudin makaranta ba, sai na ce na biya. Wai yana ce na yi canjin suna, na ce eh da sunan babanka ne ina amfani da shi. Wai to ba gidan shi ne zan yi makarantar biya ma kaina ba, sai na ce to shi ne. Sai ya zo ya ce nawa ne, sai na cire admission letter din da kudin, sai na nuna mishi, sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi. Sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na, nace a na riga na biya. Wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani na makarantar ne, wanda ni na biya in sa zuciya na wadin ne, in yi kudin moto, in siya handout, in ma akwai handout ko kuma su assignment, duk abinda makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata. So haka nayi. So da nazo na fara PhD da na samu admission, ce to ga letter ga school fees, sai ce a kene kina son giji. Muka yi dariya amma duk da haka ya bani goyon baya, ya bani kudin makaranta na biya, wani su ma zan biya da kaina. Ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu. Wani rana a kira ni doctor sai ni goshe, zan ji dadi sosai.
Da labin lokaci ya bamu damar ka muku kenan a yau, sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin. Ina godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jozea Plateau da Binta Ibrahim a Kaduna, sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Madalla. A gaida Alheri Grace Abdu. Masauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau, kuma na ƙarshe a yinin yau. Amma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya amince mana da safe, misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana da GMT, a ji wasu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Mukeri da ya shirya kuma ya karanto mana labarai da kuma wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.